Ganan Benue Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watsa shirye-shirye wannan karo mina mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin jan ragamar shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji wato ci gaban rahoto akan batun ƙarin kuɗin man fetur da aka samu. Kana kuma Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi. Zarawa Fage za ta shigo da shirin sharhin jaridun Amurka. Muna kuma dauke da kadan daga cikin dimbin rayu da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum a saurare ga labaran. Kasar Isra'ila ta haramta shiga ma wasu 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka biyu jiya Alhamis, wanda wannan zai tayar da wata sabuwar takaddama a muhawarar da ake yi game da irin goyon bayan da Amurka ke baiwa wannan kawata ta a yankin gabas ta tsakiya. 'Yan majalisar wakilai koko na dokokin tarayyar Amurka Ilham Umar da Rashida Tlaib sun sha caccakar kasar ta Isra'ila da kuma manufofinta kan Falasɗinawa. Da sun shirya kai ziyara Isra'ilar da wasu birane da dama a yamma da kokin Jordan cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Mataimakiyar ministan harkokin wajen Isra'ila Zipi Hotofli ta gaya wani dan jarida cewa ba za mu kyale waɗanda ba su ƙaunar 'yancin mu na kasancewa cikin wannan duniyar su shigo cikin Isra'ila ba. Bisa ka'ida, ɗaukar wannan mataki da muka yi ya dace. Dab da bayar da sanarwar hanin, shugaban Amurka Donald Trump ya aike da sakon Twitter da ke cewa muddin Isra'ila ta amince 'yan majalisa Umar da Tlaib su kai ziyara, hakan zai zama wata babbar gazawa. Sun tsani Isra'ila da dukkanin Yahudawa, kuma babu wani abin da za a faɗa ko a yi da zai canza musu ra'ayi. Jiya Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya kamata shugaban China Xi Jinping ya yi ganawar keke da keke da 'yan rajin demokaradiyya da ke zanga-zanga a Hong Kong don kawo ƙarshen zanga-zangar da aka kwashe makonni goma ana yi saboda mallake yankin da China ke yi. Shugaban na Amurka, wanda akasari tawagar motocinsa kan kauce bin inda masu yin masa zanga-zanga suke, ya faɗi ta kafar Twitter cewa idan Mr. Xi ya gana da masu zanga-zangar waɗanda akasarin su matasa ne, a tabakinsa za a kawo ƙarshen matsalar ta Hong Kong cikin lalama da fahimta, bana shakka. Trump ya ce, na san shugaba Xi sosai. Gawurtaccen shugaba ne wanda ke da cikakken goyon bayan mutanensa. Haka zalika, ya kware sosai kan mawuyatan al'amura. Bana wasuwasi ko misali zaratin cewa idan shugaba Xi na son ya gaggauta warware matsalar Hong Kong cikin mutunci zai iya. Ma'ana, ganawar keke da keke. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kasar Pakistan ta ce sojojinta uku sun mutu jiya Alhamis a wata fafatawar da aka yi da India akan iyakar Kashmir da ake takaddama a kai da ake kira marabar yankunan da ake da iko kansu a daidai lokacin da kasashen biyu ke ci gaba da takaddama kan yankin na Himalaya. Wani mai magana da yawun rundunar sojin Pakistan ya yi ikirarin cewa su ma sojojin India biyu ko ku biyar sun mutu bayan da aka buɗe masu wutar ramuwar gayya. Major General Asif Ghafur ya ce ana ci gaba da samun rigingimu loto-loto. Rahotanni na nuna cewa jami'an sojin India sun ƙaryata rahoton kashe wasu sojojinsu. To amma sun tabbatar cewa an kashe wasu sojojin Pakistan uku a matakin ramuwar gayya da aka duka. Nan take dai, babu hanyar tabbatar da ikirarin da kowane bangare ke yi game da wannan al'amari. Jiya Alhamis, yankin Gibraltar mallakin kasar Burtaniya ya yi watsi da rashin amincewar Amurka ya saki wani babban jirgin dakon man Iran mai suna Grace One, wato wanda ya kama kwanaki bayan da Iran din ta bada wa yankin tabbacin cewa ba za ta tura danyen manta zuwa kasar Syria ba. Yanzu duk wata hujjar tunanin cewa akwai buƙatar ci gaba da tsare jirgin dakon man ta kau, a cewar wani babban ministan yankin mai suna Fabian Picardo a wata takardar bayani. Sa'o'i kafin nan, Amurka ta nuna tana so ta hana sakin jirgin wanda Burtaniya ta kama ranar 4 ga watan Yuli. Wannan nema ya kawo jinkiri wajen yanke hukuncin. To amma babban alkali Anthony Dudley ya ce shi bai samu wata takardar bukata daga Amurka ba.
Ba gaida Ibrahim Kalmasi Garba da karanto labarai. To mata labarin mu bude taskar hotannin namu a Najeriya, inda ake fama da batun karin farashin danyen mai a kasuwannin danyen mai ta duniya da ya fara haifar da damuwa mai yawa ga gwamnati, bisa la'akari da cewa farashin na danyen mai ya yi ƙasa da lissafin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi a kasafin kudinta na bana. Wakilinmu na yankin Niger Delta Lamido Abubakar ya yi nazarin wannan lamari, ga kuma rahoto da ya haɗa mana.
Wata babbar damuwa ta dangane da faduwar farashin danyen mai. Wannan matsala dai ta faru ne a baya-bayan nan, kuma farashin ya yi ƙasa da dalar Amurka 2.10, wanda hakan ke gwada yadda farashin na danyen mai ya yi tashin gauran zabi har ya kai dalar Amurka 65, kuma daga bisani ya yi ƙasa da dala 60 na Amurka, wanda gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi amfani da su wajen kasafin kudinta na shekara ta 2019. Kawo yanzu dai faduwar farashin na danyen mai dai da masu sharhi akan al'amura ke ganin cewa wani babban cece-kuce ne wanda manyan kasashe na duniya ke ci gaba da nunawa juna yatsa sanadiyar rurutu al'amura a kasuwar mai ta duniya. Ganin farashin na mai ka iya samun koma baya idan aka kasa cimma wani daidaito, musamman tsakanin manyan kasashe na duniya da suka hada da Amurka da kasar China kan batutuwan da suka shafi kasuwanci na ƙasa da ƙasa. Ƙasar ta China dai ita ce tafi kowace ƙasa a faɗin duniya sayan danyen mai a kasuwar mai ta duniya. Musa Mark Olinu wani masanin tattalin arziki ne a yankin Niger Delta, kuma ya yi tsokaci dangane da wannan matsalar.
It will help to enable our policy makers to understand that it is no longer.
Yana cewa ne wannan abin da ya faru na faduwar farashin danyen mai a duniya, a ra'ayina ya kamata shugabannin Najeriya su dauki darasin cewa lokaci yayi da ya kamata su daina dogara da danyen mai wajen samar da kudaden da ake gudanar da ayyukan raya ƙasa a ƙasar ta Najeriya. Ya ce akwai ƙasashe da dama na duniya da suka ci gaba kuma ba su dogara da danyen mai ba. Idan har ba ɗauki matakan da suka kamata ba, aka koma ma gaskiya, to lallai tsugunni ba ta ƙare ba a Najeriya.
Oil is not the mainstay of their economic stability. For instance, China. So the crisis may not be over.
Kasafin kuɗin Najeriya dai na shekara ta 2019 ya yi ƙasa da kasafin kuɗin bara, bai ne dai sun nunar cewa hakan zai rage wasu basussuka da ƙasar kan nemo wajen cike wani gibi akan kuɗaɗen raya ƙasa, domin ganin cewa an gudanar da tsare-tsare da aka yi niyyar aiwatarwa na kasafin kuɗi. Kuma rikice-rikicen farashin na danyen mai na cigaba da kawo cikas a ƙasar ta Najeriya, domin ƙasar ta dogara ne kacokam ga danyen mai. Akwai dai matsaloli da dama da barayin mai kan haddasawa wajen layukan pipe-pipe ɗin mai, tare da satar mai ɗin da kuma tace shi ta bayan fage, wanda barayin mai ke haddasawa a kowace rana ta Allah. Kuma satar mai ɗin dai ka haifar da matukar koma baya na kimanin dala biliyan 9 a duk shekara a ta dalilin satar danyen mai. shi ma wani dan yankin Niger Delta ya ce,
My name is David Michael. The oil price is down. I think the country will be facing economical problems.
Yana cewa ne sunana David Michael dangane da faduwar farashin danyen mai a kasuwar mai ta duniya. Hakan ka iya sanadiyar kariyar tattalin arzikin Najeriya kuma zai hana shugabanni gudanar da ayyukan raya ƙasa idan kasafin kuɗin da Najeriya ta yi na shekara ta 2019 ya samu matsala. Za mu fuskanci matsalolin ayyukan raya ƙasa. Hakan babban matsala ce. Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Haka yake to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC inda agogo ma'anar Washington ke cewa karfe 10:10 wato karfe 3:10 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Dama an faɗa mu hakunci ai mawadaci ne tafi a sannu zaka je ai gaskiya ne sauki kake ta yi wai ina zaka je ne kafa ka manta shi gaggawa aiki shedan ne idan kai tunani ai shekara ma kwana ne sannan yau da gobe dukkan ni shi na Allah ne komai kake so yi hakuri zai zo lokaci ne akwai a tashi wata ranga kware sarki ne wage yace duk sawawa dagaciyawa ne mazalura da harshen ka alƙali zance ne kafa ka manta kowa a gidan su sarki ne tuwan girma miyan sa na nama ne kowa a duniya da irin baiwar sa ka gane wani shi malami ne wani shi kuma mawaki ne wancan dan kasuwa ne wancan kuma magini ne ce ba wane abinda na yarda da shi ni dai kawai guda ne wannan mai koyo ne wancan ko shi gwani ne a kwana a tashi mai koyo ai malami ne masoyan gaskiya gani wai kuna ina ne domin yaba kyauta a ko ina ai tukwici ne mai baka shawaran take gani na dan uwa ne kaso mai sanka a ko ina hakan ai daidai ne a haddo a zo a zauna ai hakan ma arziki ne nagode Allah na gama gode Allah bisan da komai sai wuce gaisuwa ta musamman ga sisana Aisha Aliji MK Unifikin Jenas Alblack Abafido Kebi Teku kowa da kowa ana tare bimeri komai lokaci ne wanga Billy One yake magana.
To a gaishe ki yanzu kuma ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba. Jama'a
masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da babban bakwanmu Dr. Nafisa Hayatuddin, matashiyar likita da ta kware a fannin masu larurar kwakwalwa. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata Dr. Nafisa ta yi bayani akan abin da ya ja ra'ayinta ta karanci wannan fannin. A shirinmu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar, inda ta ci gaba da bayani kamar haka.
To kuma wannan bangare ne da babu mata da yawa a sanda ne karatu. Sanda ne karatu na likitanci babu mata, dukkan likitocin da ke aiki a lokacin a ABU din maza ne. Sai na riga tunanin cewa to idan mata na da irin wannan lalura, akwai bayanin da amace in ba mace yar uwarki ba zai wuya wani ya fahimta sosai, kuma balle in ya shafi ga al'ada, ga addini, ga wane ne. To a sanda ne karatun gaskiya babu bahaushi ya mace musulma da dai ni na sani dake wannan aiki
bangara
dake wannan aiki. So da na gama naji kuma ina sha'awar shi, sai na fada kuma da support din yan uwana da mai gidana.
Allah sarki,
a koda wani lokaci sukan ce mu abin da kike so, inda ya kwanta miki a rai kiji.
Yayi, to tunda kin tabo batun mata, kamar wadannan irin matsaloli ne na kwakwalwa da kike gani ko da kika sani da suka fi shafan mata a Najeriya, musamman ma dai arewacin kasar?
Kwarai kuwa akwai matsaloli da suka shafi, sun shafi duka jinsi, maza da mata, amma kuma ko ina a duniya an san cewa mata sun fi fama da depression. Lalura ce da take tattare da kunci, tsananin kunci da damuwa. Yana tattare da al'amura na kamar yau da kullun na rayuwa, bacin rai da a rashin miji, mace na ta kaba koko tana ba aikin yi, ba sana'a. Yazo kuma ya haɗu da damuwa na ƴaƴa da ƴan uwa da dangi,
ko wata rashin lafiya,
duk waɗannan. To mata sun fi yawan kamuwa da wannan lalura. Mutum sama da kashi ma wurin, akwai wasu wuraren da an yi reports ya kan kai ma har kashi wurin 60 masu lalura, ko da ta shafi lalura kanjamau, ko da ta shafi kansa, ko da ta shafi kowace irin lalura ta jiki. To tana iya kuma ta haifar da wannan akai. Saboda misali ne ka ɗauki mutum mai hawan jini. Mutum yanzu yana da hawan jini, abinda da ya saba ya saki ran shi ya ci ko ina yake ci, yanzu ka takura shi ka ce dole dai na ci, ka sa shi dole yayi abinda da baya yi, wani kuma abinda yake iya yi a da yanzu ba zai iya yi ba, an hana shi yayi. So duk waɗannan abubuwa in ya haɗu da kuma a misali ya shafi sana'ar da mutum yake yi. Mace na da hawan jini tana sana'ar wuta, aikin girki, yanzu an ce mata a'a ta kiyaye wuta, ta kiyaye gishiri, ta wace ce, gashi ba galihu gare ta ba, dole ta tashi ta nema. Ta neman ma 'ya'yanta hala, ba ta da miji, mijin ya mutu ko wani abu. To kin ga ko irin wannan in yazo ya haɗu duka ai kin ga dole damuwa. Damuwa ya shiga. To in damuwa ya shiga sai ya canza yanda kwakwalwa take aikin ta, sai ya kawo lalura irin wannan.
To ita wannan matsalar ta damuwa kowa na da
kwarai kuwa.
Yar damuwar shi dai abin da ba ka rasa ba. Amma ainihin ita larurar damuwar ko cutar damuwar.
Kwarai.
Menene alamomin ta?
Tana tattare da alamomi da suka shafi na farko yawan bacin rai, koko in ce bakin ciki da kunci. Mutum ka rika jin kunci ko bakin ciki fiye da abin da ya faru, koko fiye da kima, a ko da yaushe gashi yayi tsanani kuma gashi ya dade fiye da yanda ya kamata. Abinda nake nufi misali, kamar yau ne a ce a mace kin rasa mijinki, dole rai ya baci. To amma kuma idan lokaci na tafiya ai abin yana raguwa a hankali a hankali a hankali. To amma kuma a'a sai kiga mutum ya tsananta a wannan yanayi, ko kuma misali a'a dan abu ne ya bata, kamar ka batar da kaya ajiya ba ta wani abu mai daraja ba sosai, kin ajiye shi, kina da kuma wasu kuɗin, amma kuma bacin ran wannan wai kuɗin da kika ajiye sai ka rike shi a ranka kai ta kuncin bakin ciki. To yayi tsanani, na farko bakin cikin yayi tsanani kuma ya dade, shine alama ta farko. Na biyu rashin sha'awa, sha'awan abubuwa na yau da kullun na rayuwa waɗanda da kake sha'awai. Misali idan mace ce mai, ko mutum ne mai son karatun Qur'ani, sai ka zo ka ga sai ka nema ma ana karatun Qur'anin nan, wani haka zai fara tunani. Idan mutum ne mai son zuwa biki ko sha'ani, sai kiga ta janya jiki. In mace ce mai son kwalliya, ko tana da son girke-girke, sai kiga bata damu da yi ba, ko kuma za ta yi dan dole take sa kanta ta yi. So duk irin waɗannan shine sune alamu na biyu. Na uku kuma shine rashin kuzari. Rashin kuzari ya shafi kaman mutum da kin danyi aiki kadan gaji, mace ta gaji, yawan kwanciya, gashi dai tana kwanciya amma babu ciki take ba. Tayi ta kwanciya ta zauna ta ji ta a gaji, ta ji ta a gaji.
To ma sauraro, lokaci ya daga mana hannu, dan haka zamu dasa aya 20 mu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin babbar bakuwar tamu Dr. Nafisa Hayatuddin da Ms. Julie Gresham da ta taya na hada shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Gaga da malamai sai kuma muhimman rahotanni da suka dauki hankalin jaridan Amurka a wannan mako.
Sharhin jaridan Amurka. A cikin sharhin jaridan Amurka na wannan mako, zamu fara da jaridar Express ta Washington Post, inda aka rubuta labarin ‘yan sanda a garin Philadelphia da ke nan Amurka sun kama wani mutum a jiya Alhamis bayan da aka shafe sa’o’i da dama ana ɗauki ba daɗi da mutumin da ‘yan sanda, har wasu ‘yan sanda su shida suka samu raunuka. Wani mai magana da yawun rundunar ‘yan sandan Philadelphia ya ce, bayan da jami’an tsaro suka kama mutumin da ake zargi da yin harbi suka kuma tsare shi, sun buɗe gidan mutumin da ke wata anguwa a birnin Nicetown inda ɗan bindigar ya rufe kansa. Lamarin da ya fara ne a ranar Laraban da ta gabata a lokacin da wani ɗan sanda ya je gidan don kai takardar sammaci. Sai jaridar USA Today, inda aka rubuta labari a ranar Laraban da ta gabata, hukumomi a jihar Chicago sun ce wani magidanci ya harbe wani matashi mai shekaru 14 a lokacin da suka shiga gidansa domin su yi sata tare da sauran matasa su biyar. Ana tuhumar wasu matasa su biyar a jihar Chicago da laifin kisan kai bayan da wani ɗan shekaru 14 da ke tare da su a lokacin da suke wani kokari na shiga gidan wani mutum domin yin sata, inda mai gidan ya harbe shi. Matasan sun saci mota kiran Lexus, inda suka tuka zuwa wani gida a garin Illinois, inda suka gamu da mai gidan mai shekaru 75 da haihuwa. A cewar 'yan sandan Lake County, Illinois, mutumin ya fito ne don binciken mai ke faruwa, ya fadawa hukumomi cewa ya yi imanin suna kokarin sace motarsa ne kira Audi shekarar 2011. Daya daga cikin matasan ya kaiwa mutumin farmaki da makami a hannunsa. A cewar jami'ai, mai gidan ya ji tsoron rayuwarsa kuma ya harbe matashin. Sai jaridar New York Times, inda aka rubuta labari hannun jarin Amurka ya yi ta sauka a jiya Alhamis bayan da China ta tura wasu bayanai masu rikitarwa akan martani ga barazanar shugaba Trump na sabon kuɗin haraji da masu saka hannun jari suka yi na sauyi ga tattalin arziki da kuma samun kuɗin shiga. Sai jaridar The Hills, inda aka rubuta labari a jiya Alhamis ne shugaban Amurka Donald Trump ya zargi manema labarai da kokarin durkushe tattalin arzikin kasar. Masu yada labaran ƙarya na yin iya kokarin su a wurin murkushe tattalin arzikin mu saboda suna ganin zai zama mini illa ga zaben shekarar 2020, Trump ya rubuta a shafin sadarwarsa na Twitter. Bayan da kasuwan saka hannun jari ya fadi a wannan shekara, yayi waɗannan maganganu kwana ɗaya bayan da ya zargi bankin tarayya Amurka da hana bunƙasar tattalin arziki. Shugaban na yawan ƙaryata labaran da baya ra'ayi a matsayin labaran ƙarya, inda yake amfani da manema labarai wurin tayar ma magoya bayansa da hankali. A baya ya zargi manema labarai da janyo tashi-tashen hankula a fadin ƙasar yayin da ake samun tarzoma. A ranar 30 ta gabata a wannan satin ne kuma ya ce zai ci zaben idan manema labarai za su yi mashi adalci. Sharhin jaridan Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Ka gaida Zara'u, sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Ah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sashin Hausa na Radio America. Sunana Ilyas Abubakar wanda aka sani da Kawiya IKD unguwar Nahuta Patiskum. Da farko dai ina son yi amfani da wannan dama wajen jan hankalin shugaban ɗan Shi'a wato Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki da gwamnatin India da ma ita kanta gwamnatin Najeriya da su fahimci juna. Ya kamata a fahimci juna domin kawo zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya baki ɗaya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio America. Mai magana shi tukur baban radio matankari a jihar Kebbi Najeriya. Ko Amurka da farko ina yi wa mahajjanmu na duniya gabaki ɗaya fata alkhairi yadda su kai hajji lafiya Allah ya mayar da su gidajen su lafiya. Sannan kuma ina yi wa musulmin duk duniya barka da sallah Allah shi mai mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa yo America. Sunana Kasimu Aliyu Sadonin matasan Asada a jihar Sokoto Najeriya. Ina so hannu da wannan dama ku yi sako na yayin ƙasa ta ƴan Najeriya musulmi da kirista mu ci gaba da addu'a da roƙon Allah shi kawo da wani zan ƙasa ta Najeriya musamman arewa maso gabas da kuma arewa maso yamma da fata Allah shi ƙara taimakon gwamnatin Bahar Buhari shugaban ƙasar Najeriya shi ba shi ikon yin talakan ayyukan alheri.
Assalamu alaikum da farko sunana Aminu mai shayi na garin Garbace da karmar kuma ta Balija Taraba tare da Najeriya kuma a kungiyar muryar talaka ta ƙasa. Hakika muna farin ciki dangane da yadda aka sanyo bincike na kudin lantarki ko mu ce kudaden wutar lantarki da aka handame tun a zamanin mulkin Obasanjo wanda aka ware kudaden masu miliyoyi za a wadata Najeriya da wutar lantarki amma kudin suka bi ruwa. Muna fatan wannan bincike zai sa a gano wannan kudade da waɗanda suke da hannu wurin fitar da su domin a kawo wa lantarki a ƙasar mu Najeriya. Garin irin yanki na ma da nake ciki kanan hukumomi guda biyar wanda ake kira Central Zone a jihar Taraba babu kulob ɗaya ko a ce gari ɗaya wanda yake da lantarki na ƙasa. Da fatan wannan bincike zai sa a samu isasshen wutar lantarki a Najeriya baki ɗaya.
Rayoyin ku masu saurare, to kafin Ibrahim ya kintsa ga wannan sako.
Masu sauraro ku kasance tare da sashin Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi domin sauraron shirin duniyar Amurka. Shirin da ke kawo muku al'amuran da suka shafi Amurka, waɗanda suka hada da siyasa, diplomasiya, cinikayya, kimiyya, al'adun gargajiya, zamantakewa da nishadi da dai sauransu. Sai ku kasance tare da mu a shirin na
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka
tare da ni Mahmud Lalo.
To sai ku tari Mahmud da Al-Asar kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Takaitan, ƙasar Isra'ila ta haramta shiga mawasu 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka biyu jiya Alhamis, wanda wannan zai tayar da wata sabuwar takaddama a muhawarar da ake yi game da irin goyon bayan da Amurka ke baiwa wannan ƙawata ta a yankin gabas ta tsakiya. Kasuwar hannun jarin Amurka ta ɗan zaburo a hada-hadar tsakar rana da aka yi jiya Alhamis, inda ta maido da wani ɗan abu daga cikin asarar da ta yi na kashi 3 cikin 100 ranar Laraba. Shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya ce ƙasarsa za ta yi farin cikin haɗa hannu da Japan don warware takaddamar cinikayya da ke da tsanani tsakaninsu, muddin dai Japan ta yadda su hau teburin shawara. Jiya Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya kamata shugaban China Xi Jinping ya yi ganawa ta ƙeƙe-ta-ƙeƙe da 'yan rajin kare demokaradiyya da ke zanga-zanga a Hong Kong don kawo ƙarshen zanga-zangar da aka kwashe makonni 10 ana yi saboda mallaki yankin da China ke yi. Ƙasar Pakistan ta ce sojojinta 3 sun mutu jiya Alhamis a wata fafatawar da suka yi da India a kan iyakar Kashmir da ake takaddama a kai da ake kira marabar yankunan da ake da iko kansu.
To a gaishe ka masu saurare na kuma muka kammala shirye-shirye na safiyar yau, sai kuma can da Al-Asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da Duniya Amurka na Mahmud Lalo. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma yin muhawara ko ba da ra'ayoyi a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto labarai, da kuma Solomon Abu da ya harhaɗa shiri da bada umarni, sai kuma injiniyan mu Nayo Alheri, ke muku fata alheri, ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.